This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 24 ga watan Oktoba shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya yi garan bawul ga shugabancin rundunar sojin kasar, lamarin da ya haifar da ayoyin tambaya a zakatan 'yan kasar.
Kuma akwai wani ojiyo da ya ta yawo a kasar inda akwai wanda yake gajinsa, wanda ke gajin shugaban kasar. Dawar shugaban kasar nan bai dawo da shi ba, kuma ba a san inda yake ba har da nake muke maganar nan.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Idan mun buɗe layukanmu na tarho kuma, a yau muna son ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan yadda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya baiwa 'yan Najeriya zaɓi tsakanin amfani da makamashin iskar gas kan mai, wato akan farashin da bai kai ko kuma bai wuce naira 200 ba, ko kuma ci gaba da sayan man fetur kan sama da naira 1,000 kowace lita. To amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Alhamis ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani daga ziyarar aikin da yake yi a yankin inda tattaunawar Blinken ya karkata kan kawo ƙarshen yaki a zirin Gaza da Lebanon. Blinken zai kuma gana da ministan harkokin wajen Qatar Muhammad Al Thani yau Alhamis, gabanin tattaunawar da zai yi da jami'an Larabawa ranar Juma'a a birnin London. Yayin da batun ƙarin tallafin jin kai ga Falasɗinawa a Gaza ya kasance daga cikin abubuwan da Blinken zai tattauna a kansu. A wani ɓangaren kuma, a Faransa ta kira wani babban taron ƙasashen duniya yau Alhamis a birnin Paris da zimmar ƙara, wato tara kuɗin da za ta tallafa wa mutanen da yaƙi tsakanin Isra'ila, Hamas da Lebanon ya shafa. An yi wa Pentagon da hukumomin leƙen asirin Amurka umarni su rungumi ƙirƙirarriyar fasahar AI, sannan su yi amfani da ita cikin gaggawa a matsayin matakin tsaron ƙasa. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu a kan wata takarda da ke zaman wani ɓangare na wani kundin tsaron ƙasa a ranar Alhamis, da zimmar tabbatar da cewa Amurka ta ci gaba da kasancewa a gaba a fannin AI. Sannan a lokaci guda kuma tana yunkurin kare kasar daga fadawa tarkon irin abubuwan da ake yi da AI, musamman daga kasashe masu adawa da ita irin su China. Takaddar da aka lakabawa AI zamanin fasaha mai muhimmanci ya kuma yi bayani dalla-dalla akan matakan da fadar White House ta ce an kirkire shi ne don kiyaye amfani da AI a cutar da 'yan adam, 'yancin 'yan adam. Sabuwar dokar za ta tabbatar da cewa hukumomin tsaron ƙasar suna aiki da wannan fasahohi ta hanyar da suka dace da manufofinmu. Abinda wani jami'in gudanarwa ya faɗa wa manema labarai kenan, da yake musu bayani akan takardar bisa alƙawarin cewa ba za a ambaci sunan shi ba kafin a fitar da sanarwar a hukumance. Jami'in ya ƙara da cewa rashin rungumar wannan fasaha ta AI cikin gaggawa zai iya jefa mu cikin haɗarin abokan adawa su kawo mana harin bazata. Yayin da jami'an Amurka suka bayyana cewa taron kungiyar kasashen BRICS da ya gudana a birnin Kazan a kasar Rasha ba zai sauya zuwa masiyasar yanki ba, masu sharhi sun ce mambobin BRICS suna tantuba akan batutuwan da ka iya zama abin damuwa ga kasashen yamma. Daga cikin mawdu'an da aka tattauna tsakanin mambobin kungiyar da suka hada da Brazil, Rasha, India, China da Afirka ta Kudu, har da wato akwai batun hanyoyin cuɗanyar kasuwanci ba tare da an yi dogaro da amfani da dalar Amurka ba, wato wata sabuwar hanyar ciniki da kuɗin BRICS na digital, da kuma madadin hukumomin kuɗin ƙasashen yamma irin su IMF. Ƙasashen China, Rasha da Iran da suke fuskantar tsauraran takunkuman kasuwanci da Amurka ta ƙaƙaba musu tun ba yau ba, suna fata cewa za su tabbatar da manufofin na BRICS. Akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa Iran da Rasha suna aiki tukuru don ganin cewa sun yi tasiri akan Amurkawa masu da zaɓe don sauya sakamakon zaben Amurka da ake shirin yi nan da 'yan makonni. An samu rahotannin barazanar sirri biyu a ranar Laraba, ɗaya daga kamfanin Microsoft sannan ɗayan kuma daga kamfanin tsaron yanar gizo na Recorded Future, wanda ya kunshi bayanai akan karuwar ayyukan kutse masu alaƙa da waɗannan ƙasashe wanda duk suke yunkurin tasiri ta hanyar sauya akalar al'ummar Amurka yayin da ya rage kasa da makonni biyu a kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe. Sauyi mafi girma a cewar Microsoft ya shafi masu kutsen da suke da alaƙa da China, wanda masu bincike suka ayyana da spamouflage ko tizi flood. Tasirin ayyukan China a bayan nan sun ɗau wani salo inda suka karkata ga manyan 'yan majalisar ƙasar da ba a san su sosai ba, a cewar Microsoft, inda ta bayyana cewa daga watan Satumba China ta yi harin aƙalla 'yan majalisar wakilan Amurka 'yan jam'iyyar Republican fitattu huɗu, dukkanin su masu sukar gwamnatin Beijing.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya yi garan bawul ga shugabancin rundunar sojan kasar 'yan kwanaki bayan dawowarsa. Shugaba Biya ya kwashe tsawon sama da kwanaki 40 baya kasar, lamarin da ya haifar da cece-kuce da kuma baza wasu rahotanni da ke cewa ya rasu da kuma na yunkurin juyin mulkin soja kasar. To sai dai duk da yake an yi tsammanin yin garan bawul din ga tsarin gwamnati, to amma a yadda lamarin ya fada kan rundunar soji ya haifar da ayoyin tambaya a zukatan 'yan kasar. Daga birnin Duwala ga rahoton Maimunatu Sadu.
Shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya nada wasu manyan jami'ai a manyan mukamai da suka danganci tsaro biyo bayan dawowarsa da ya shafe makonni da dama a wajen kasa, wanda ya haifar da cece-kuce game da lafiyarsa. Wasu kuma sun yi la'akari da batun yunkurin zagon kasa da aka yi niyyar yi wa shugaban kasar. Karin haske daga mai tashar Hausa 7 kuma dan jarida Abdullahi Sado.
To a gaskiya Maimunatu Sadu, wannan ba abin mamaki bane ga masu lura kasancewar kwanakin da shugaban kasar Kamaru ya kwashe a kasar waje, akwai jita-jitar rasuwarsa, kuma bayan wannan aka samu jita-jitar da ta yaɗo a kasar da ke nuna cewa akwai wasu jami'an tsaro da ke neman kifar da wannan gwamnatin, bayan da wasu ma 'yan ƙasa suka kira ga wannan. Kuma akwai wani OGO da ya ta yawo a ƙasar, inda akwai wanda yake gajinsa, wanda ke gajin shugaban ƙasar, Contra-Amiral Fuda, wanda ya lura dai ba ganin shugaban ƙasa ba tare da an gan shi da wannan wato Contra-Amiral Fuda ba, amma sai aka wayi gari dawon shugaban ƙasar nan bai dawo da shi ba. Kuma an ce kafin ma shugaban kasar ya dawo shi an riga an mai da shi kasa, kuma ba a san inda yake ba hal da nake miki maganar nan. To kamar sauyin waɗannan jami'an tsaro na da alaƙa da wannan shi bawan Allah, wanda a cikin sautukan da muka saurara yake hira da wasu, ake masa wasu bayanai kamar dai dama suna da niyyar kifar da shugaban kasar Kamaru ne. Kin gane ai? To ba yadda za a yi a ce daga dawarsa bai sauya wannan al'amarin ba, domin mu ga masu lura abin bai ba su mamaki haka ba. Ya canza jami'an tsaro da dama waɗanda suke da manyan makamai, ya tube su, ba ma an sauya su bane an kai su wani, an ba su wani mukamin, a'a, akwai waɗanda aka cire su daga wani mukami aka tura su wani mukami, wasu kuma an tube su ne ga baki ɗaya, kamar irin kanal-kanal haka za su yi guda uku, da kuma masu kula da sha'anin kuɗi musamman waɗannan ɗin ga baki ɗaya an tube su.
Duk da cewa ra'ayin riga ɗan siyasa a jam'iyyar adawa na Social Democratic Front Ali Danash ya ce ba karo na farko ba ne shugaba Paul Biya yake sabbin naɗe-naɗe.
To a gaskiya mu kama ɓangarenmu na siyasa, wato na sun ce miki a STF, ba mu tuna wannan al'amarin kama haka ba, domin ka bincika ka ga dai duk wani matsayin da ya bayar ko kuwa wani grad da ya bayar da kuma sabobin 'yan sanda ne, kamar polisi da suka yi konkur tuntuni suke nan suna jiran integration, wanda shi ne shugaban ƙasa shi ke sa integration. Wato ma da ce ma an bi tsarin tafiyar da kundin mulki a ƙasar yakin Kamaru, wato su integration avancement ci gaban sojoji da shauransu na wato duk wani aiki secretary general ne da shi ne ya yi wannan in an tura ma an sa shugaban kasa da kanshi ne ya sa yi duk wannan domin a nuna ma mutane cewa lalle ko shugaban kasa ya dawo da karfin shi kuma yana aiki da ta wannan bangaren kan mun tuna irin wannan bangare domin kowa ya ga irin dawon da yi
Maimunatu Sadu sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru
ta gaida Maimunatu Sadu kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31 a jamhuriyar Najeriya za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba yanayi da muhalli
Assalamu alaikum mi sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai kawo muku tattaunawa da shugaban hukumar Greg Greenwald na Najeriya a game da irin muhimman ayyukan da hukumar take aiwatarwa da zammar kare kwararowar hamada da wasu muhimman batutuwa da kuma yunkurin da kungiyar Akrisal take yi wajen dashen itatuwa a Kano sannan zamu tabo batun yadda kasashe masu kananan karfi da suka fuskanci wani iftila'i mai alaka da yanayi za su iya cin gajiyar wasu kudaden asusun duniya da aka tanada kasancewar a bana kasashe da dama a yankin yamma da sahel sun fuskanci ambaliya mai tsanani inda a wasu wurare ma ƙuramu suka maye gurbin hamada sakamakon yawan ruwan da ya yi ambaliya Professor Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri ya yi bayani a game da wasu asusun da aka tanadar da kasashe masu kananan karfi za su iya cin gajiyarsu.
Abin da ya shahi dai duka wa'ansu tallahi ko kuma in ce gidauniya wanda adakwai su yanzu don saboda yanda za a yi a kawo duka ayyukan da za su sa a yaƙi da wannan canjin yanayi musamman ma a nan ƙasashenmu na Afirka inda kowa ya gani a bana dai yanda damuna ta sabka kuma yanda ruwa ya yi gyara. Kenan abubuwa ne wanda yake dole ne a san irin matakan da aka dauka don saboda a yi maganin wa'ansu matsaloli kuma yanda za a ba mutane damar da za su farfado su maida abin da ake iya maidawa kuma su tashi su yi yanda za su yi su hudda kansu daga cikin wannan canjin yanayi da kuma irin illolin da yake kawo a cikin matakan da aka dauka da tun in ce 2002 ma kamar na kirkiro wa'ansu gidanyoyi in ce ko kuma asusun taimakon kai da kai wanda yake yana da mahimmanci da yanda za a tafi da ayyukan da za a yi don saboda a tunkari wannan canjin yanayi da irin kuma matsalolin da yake kawo wannan in ce gidauniya ta fari ita ce wadda ake kira GEF ko kuma in ce Global Environment Fund mai kula da yanayi kuma a lokacin nan ma an samu an si yan kuɗi wanda kasashe kusan 34 suka gangama don saboda a tallafa ma musamman ma kasashen da suke da karamin hali da kuma wanda za ake wasu a gani kamar suna cikin kasashe masu tasowa
Shi kuma Dr. Sani Abubakar na hukumar Great Greenwood ya yi bayani ne a kan yadda hukumar take taimakawa al'ummomi da ke fuskantar hadarin kwararowar hamada da zimbar sama musu wasu hanyoyin samun kudaden shiga don su haƙura da sare itatuwa.
Akwai kasashen Afrika da yawa da suke cikin wannan tsari na yin katanga da zai hana kwararowar hamada cikin kasashen kudu da Sahara. Wannan kasashe sun hada tun daga Eritrea ya kama Djibouti, Sudan, Chadi, Jamhuriyar Niger, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Senegal da Mauritania. wayannan kasashe su ne aka yi wannan katanga daga gabashin Afirka har zuwa yammacin Afirka, muka sa shinge tsakaninmu da kwararowar hamada zuwa kudancin Afirka. To wannan aiki da muke yi na garin mai wannan inda ya zama bangare na Najeriya, inda ya kama kilomita wajen 1,500 tsayin katangar da zamu gina a Najeriya. Fadinsa kuma muna so ya zama na kaman kilomita 50 ne daga kudu zuwa arewansa, da gabar zuwa yammansa kuma kilomita 1,500. Cikin wannan ne jihohi da suka fada cikin wannan layi da muke yi, amma kuma ba wai kai shi kadai kai tsaye ake yi ba, har zuwa inda muke da jihohinmu 11 da muke wannan shiri na tsarin ayyukanmu. Tun daga Adamawa State muka fara, dan inda shiga ta tsakiyar Najeriya kenan, muka zo Borno, Yobe, Jigawa, Kano, Katsina, Zamfara, Kebbi da Sokoto State. Duk wannan ka duba, muna da boda da kasar Jamhuriyar Niger ta kudu, kuma muna da shi da Jamhuriyar Kamaru. To anan inda muke da offices, inda muke ayyuka, muke da mutanen da muke soma shuke-shuke da kuma koya ma jama'a yadda za a tafiyar da rayuwa da yin shinge da shugowan Sahara. Bishoyi wato sun kama kala-kala ne. Akwai bishoyin da muke dasawa wanda zai zamana kamar na lambu ne, shi kuma zai taimaka wa mutane wajen tafiyar da tattalin arziki. Abu ne wanda za a shuka, za su tsira, za a saida, za a samu kuɗi. Akwai kuma wanda za a yi dan inuwa da kuma itacen sayarwa ko na yin katako.
A nasa bangaren kuma, shugaban Akrisan a jihar Kano Dr. Dahiru Muhammad Hashim ya yi bayani akan irin nasarorin da hukumar Akrisan ta cimma a jihar Kano, sannan ya bayyana takaici a game da rashin kulawar da aka kasa baiwa itatuwan da aka dasa a ƴan bawa da zimmar kare kwararowar hamada.
Anan da shan bishoyi mun gama sama da kaso 90 daga cikin shi. Alal misali, mun raba shi gida biyu, dama kaso ɗaya za mu yi shi a bangaren karkara, so na biyu kuma za mu yi shi a cikin birni. Wanda za mu yi a karkara din nan ya kai adadin bishoyi 2,000,000, sannan 1,000,000 muka bar shi za mu yi a cikin birni. Kuma mun yi na karkaran nan ta hanyar farfado da ƙasa ta noma wadda ta lalace, abinda ake cewa restoration na degraded land. Kuma mun aiwatar da shi a sama da wajaje 13 a faɗin jihar Kano. Alal misali, mun yi a Kyale da Gumawa da ke yankin Amaho kuma Gabasawa. Mun yi a dajin kura da daddarawa da ke yankin karamar hukumar Tsanyawa, sannan kuma mun yi a Dunawa da yake Makoda, mun yi a Fajewa da ke Takai, mun yi a RTT da yake Shanono da kuma makamantansu. Abubuwan da muka yi, mun yi shi kala-kala. Alal misali, akwai inda muka farfado da ƙasa ta hanyar samar da gandakakken hamada. Idan ka kalli kamar Makoda, akwai ƴan bawa shelter belt. ƴan bawan nan yana da bishoyi kimanin 184,700 a wajen kadai. Yana da shelter belt guda 24, wato shi gado-gado na bishoyin tare da suke a wajen, wanda kowane ɗaya yana da zurfi da ya kai na kilomita 4 a cikin shi. Kuma a lokacin da muka je, abin bakin ciki shine, tunda aka samar da ƴan bawa ba a taɓa yin wani yunƙuri na aga cewa an gyara shi ba. Ya zama wajen cin kasuwar itace, ba a yi duba da cewa an samar da shi duba da irin makwabtaka da muke da shi da wajaje da suke da Sahara, don a tabbatar cewa an kiyaye gonakin da suke inda babu Sahara maimakon takwaranyo. Shi ne gandakakken hamada mafi girma a nahiyar Afirka baki ɗaya. Lokacin mulkin soja, hatta Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya ziyarci wannan waje. Kuma har yau, duk wani wanda yake rubutu ko wata takarda akan abin da ya shafi gandakakken hamada yakan zo ƴan bawa ya gani. Shi ne kusan Ummal Abaisin abin da ya sa aka kawo Forestry Research Institute nan jihar Kano. Amma wannan ƴan bawan da muka je, kaso 83 na shi ya tafi. Mun zauna da shugabanni na al'umma a wannan waje, da shi kanshi Kantoma na wajen, da daga Taida Limamai da masu unguwanni da kuma al'umma gari. Mun tattauna da su akan irin matsalolin da suka faru. Sun mana ƙorafi akan rashin masu kula da shi, wato su ma'aikata na gandun daji da makamantansu. Mun kuma yi iyayenmu a bisa sahalewar mai girma gwamna muga cewa mun farfado da wannan waje. Sanda muka je bishoyi 37,000 da 346 babu su a wajejen. Kwata-kwata ma su babu alamar su ma sun bace, ma ba a taba da sa'a ba.
Misuraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma ɗokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. Kuma kamar yadda muka yi matsaya, wato muka yi matashi a farkon shirin, muna son jin ra'ayoyinku kan zaɓin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya baiwa 'yan ƙasar na kore su rungumi amfani da makamashin iskar gas da za su iya samu a kan farashi mai sauki da bai wuce naira 200 ba, ko kuma su ci gaba da sayen man fetur ɗin sama da naira 1,000 a lita. Lambar da za a kira ita ce 202-9-6-5-0, amma sai an fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya sannan a zuba lambar. Muna da kira na farko daga Naija. Wake kallayi a Naija.
Assalamu alaikum warahmatullah. Kuna tare da Ibrahim Yankin Mula garin Mai Bode a cikin bajiyar Naija.
Na'am.
To, a hakikanin gaskiya mu dai a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin a hasashe kuma abinda muke gani a fili a karara a duk duniya ba shugabanni marasa wa'anda yake ba su da tausayi kamar namu na Najeriya. Ana ta faɗa da cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe wanda suke da tattalin arziki na ɓangaren mai, amma kuma a duniya ba wata ƙasa da take ainihin talakan shan wahala ɓangaren samun sauƙin man fetur. To muna fatan da cewa dai ku shugabanninmu kar su zama azaba gare mu ba, kar su zama azaba, zama rahama gare mu ba azaba. Abinda muke fata da shi kenan.
To madalla. To masha Allah, to muna godiya kwarai da gaske. Muna da mutane akan layi, bari mu je Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa.
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari.
Na'am.
To alhamdulillah wannan tsari dai tsari ne mai kyau, kuma muna fatan kulliya ta biya kudin sakulu. Sannan
to ina ga da Allah
suna bukatan fadakarwa akan wannan tsari, amma duk da haka dai maganan mai zai wuya a ce an kauda maganan mai da son samu ne shugaban kasa a duba lamari na mai, amma wannan tsari ma mai kyau ne.
To madalla
Bashir Tela ne daga nan lafiya.
To masha Allah, har yanzu dai bari mu koma jihar Niger a Kwantagora. Wake kan layi a Kwantagora.
Assalamu alaikum, sunana dan Shaibu Hidan jirgin turin wadan yi banka da ke nan cikin karamar kuma kun tabbata kenan jihar Niger.
Na'am.
Alhamdulillah, sai ki ku tare da ku kun tare da radio, ina da muku fata alkhairi.
To muna godiya kwarai da gaske. Mu ma muna maka fatan alkhairi. Bari mu je kasar jamhuriyar Niger. Wake kallayi daga Niger. Hello na Niger, kana jin mu? Yawa, wa muke tare da shi kuma menene ra'ayi?
Eh, dan duk kuna tare da Abdul Kasko ne mun gara wata ta wannan kiran Nigeria.
Na'am.
Ra'ayi na da zamba da ta wannan kuri da shi da man kasa da Nigeria na yan kasa na da duk ta gaba da shi. Sai ga da kuma su ga din nan da ta kar ci to. Eh, wannan da din ya dai dai amma mun a son gaba dai a ci duka farashi ne da abada. A cikin wajen shi ma wajen kan wannan paper din nan.
To muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je makwabciyar jihar Kebbi da ke makwabtaka da Niger din. Wake kallayi a jihar Kebbi.
Mutula Faruku sai na kana magana da dan Asabe mai fata ya hudu daga nan jihar Kebbi.
To madalla, baba da ra'ayi.
To ni dai gaskiya ra'ayina ban gamsu da wannan mataki da shugaba Tinubu ya dauka ba gaskiya. Saboda idan muka dubi motocin da ke biska hanya, motoci ne waɗanda ke amfani da man fetur ba iskar gas ba, kuma kuskure ne gaskiya da hito kiri-kiri ya nuna ma mutane cewa ko dai su yi amfani da iskar gas ɗin nan kuma duk matakin da za su ɗauka su ɗauka. Ya tuna cewa akwai zaɓe gaba. Ina kira ga jam'iyyar PDP ta hito da ɗan takara wanda ya kamata za mu kawo da gwamnatin APC a shekara ta 2027 insha Allah, don mun gaji da wannan kashin mumuke da ake muna ba aka ake shugabanci ba, ana shugabanci ne domin a kawo sauki ga al'umma, amma gwamnatin APC ta kashe mutane, ta haddasa talauci da tsadar rayuwa.
To madalla, to muna godiya da asabi, bari mu je jiya mun hurin Niger, wake kan layi. Na'am. Malam sautin na to sautin naka dai bai fita sosai, bari mu je jihar Plateau tare da fatan za a fa sake gwadawa. A wake kan layi a jihar Plateau.
Salamu alaikum baba, muke aduma ke na ku ina wuni
lafiya kalau.
Ana lafiya
alhamdulillah,
barka da yau.
Yawwa,
kana tare da Buhari daga nan kwa Kwanfan Plateau State.
Na'am.
To wato ba abinda zamu ce wa mai girma shugaban kasa wannan bayanin da yayi, domin irin yanayin da ƴan Najeriya suke ciki, su shugabanni ba su ciki, shi yasa suke wa'annan bayanin. Inda a ce suna nan a yadda mu muke, to da za su san irin wahalolin da mu ƴan Najeriya muke yi. Ina a ce shugaba ya ce wai ga irin zaɓin da shi yake so, alhalin ga irin zaɓin da talakawa suke ciki, irin wannan wahalan da muke ciki, sai a zo ana ba ƴan Najeriya ce ko ku koma gas, gas din ma ina take? Ina gas din take ma tuguna? Ta dan haka wayannan abubuwa muna kira ga shugabannin mu su ji tsoron Allah, su taimake mu mu talakawan da muke ta kuka nan, su sani fa cewa Allah yana nan, yana ganin mu dukan mu.
To masha Allah, to muna godiya, bari mu koma Kwantagora. Kuma wake kan layi a Kwantagora.
Alhaji Mutuzawa Ruku Sanyin na, kana magana da injiniya mai jero makeri Kwantagora jihar Naija.
To injiniya, a bada ra'ayi.
Saboda to yanzu dai shugaban kasa ya ba mu goro, mu dai arewa mun yi rawar gani, mun zaɓe shi mato maramakon ya mana abin da ya dace. To yanzu yawa mu zaɓi, wa mu zaɓi ko gas ko hetur, maramakon ya tausaya mana ko da dai 150 lita da zawo in kana 2000 lita hudu. To yanzu shi kenan, mu ba mu cewa komai, amma Allah ya ba mu yawancin rai, Allah kai mu 2027 shi kenan duk abin da muke shuka shi zai girba. Allah ya ba mu lahiya da zama lahiya. Injiniya mai girma ke jikon tabbata jihar Niger da sayin nan.
To muna godiya injiniya, kuma kai ne kiran mu na karshe. Muna godiya kwarai ga dukkan waɗanda suka sami damar kira, da ma waɗanda suka yi kokari ba su samu ba. Muna godiya. To yanzu kuma sai shirin mu na karshe, wato labarai amma a takaice.
Murtala a takaicen, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Alhamis ya gana da shugaban Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani daga ziyarar aikin da yake yi a yankin inda tattaunawar Blinken ya karkata kan kawo ƙarshen yaƙi a zirin Gaza da Lebanon. An yi wa Pentagon da hukumomin leƙen asirin Amurka umarni su rungumi ƙirƙirarriyar fasahar AI, sannan su yi amfani da ita cikin gaggawa a matsayin matakin tsaron ƙasa. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wata takarda da ke zaman wani bangare na wani kundin tsaron ƙasa a ranar Alhamis, da zimmar tabbatar da cewa Amurka ta ci gaba da kasancewa a kan gaba a fannin AI, sannan a lokaci guda kuma tana yunkurin kare ƙasar daga fadawa tarkon irin abubuwan da ake yi da AI, musamman ma daga ƙasashe masu adawa da ita irin su China. Yayin da jami'an Amurka suka bayyana cewa taron kungiyar kasashen BRICS da ya gudana a birnin Kazan a kasar Rasha ba zai sauya zuwa siyasar yanki ba, masu sharhi sun ce mambobin BRICS suna tattuba akan batutuwan da ka iya zama abin damuwa ga kasashen yamma. Daga cikin maudu'an da aka tattauna tsakanin mambobin kungiyar da suka hada da Brazil, Russia, India, China da Afirka ta Kudu, hadda batun samu hanyoyin cuɗanyar kasuwanci ba tare da an yi dogaro da amfani da dalar Amurka ba, wato wata sabuwar hanyar ciniki da kuɗin BRICS na digital da kuma madadin hukumomin kuɗin ƙasashen yamma irin su IMF. Akwai sabbin hujjoji da ke nuni da cewa China, Iran da Rasha suna aiki tukuru domin ganin cewa sun yi tasiri akan Amurkawa masu zaɓe don sauya sakamakon zaɓen Amurka mai zuwa wanda za a yi cikin 'yan kwanaki. An samu rahotannin barazanar sirri biyu a ranar Laraba, ɗaya daga kamfanin Microsoft, sannan ɗayan kuma daga kamfanin tsaron yanar gizon nan Recorded Future, wanda ya kunshi bayanai akan karuwar ayyukan kutse masu alaka da waɗannan kasashen.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Letters Gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Ivanov Nick. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalamu.